السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Lahadi daren Litini a 21 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 22 ga watan 5 miladiya shekara 2022 kuma Allah madaukakin sarki ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da tafsada wuri ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul janaiz na al-allama Muhammadu Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya yi masa rahma ya sa aljannati makomarsa kamar yadda muka faɗa muna bayani ne akan karkashin babi na binne mamaci da abin da zai biyo bayan haka a jiya mun fara karatu a matsala ta 122 matsala da take bayani akan karatu a makabarta bayan an binne mamaci ko kuma bayan wani tsawon lokaci an binne mamaci wanda yanzu yana ta karatu a wannan makabartan ko ya sauke alqur'ani ko ya karanta wa'ansu ayoyi a cikin alqur'ani ko ya karanta wa'ansu surori a cikin alqur'ani da duka wa'annan abubuwan gaba daya mun fara tattauna su a jiya mun ga malamai da suka tafi akan cewa hakan bai halitta ba da kuma waɗanda suke ganin haka ya halitta to bayan kawo dukkan ainihin ra'ayoyin waɗannan mutanen gaba ɗaya har a cikin maganar mu mai bayani akan cewa mazhabin jamhur na salaf kamar irin su Abu Hanifa kamar irin su Imam Malik da dai waɗansu makamancin haka suna ganin bai dace ba makabarta ba wurin karatun alqur'ani ba ne bai dace suna ganin makaruhi ne suna ganin sunki karatun alqur'ani a wannan wuri a makabarta to har muka tattauna akan ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la taj'alu buyutakum maqabir fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayti yuqra'u fihi surat al-baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku mai da gidajen ku kamar makabarta saboda shedan na gujewa wurin da ake karatun surat al-baqara to sai malamai suka ce wannan ishara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi akan rashin halaccin karatu a makabarta saboda sai yake cewa kada ku sanya gidajen ku makabarta sai yake ku yi ta karatun Qur'ani a gidajen ku a wani ruwaya ku yi ta salloli a gidajen ku kada ku maida gidajen ku zama ainihin mai makabarta to haka dukkan wannan ishara ne wanda yake nuna cewa makabarta ba a salla a wurin gida ake ya kamata ai salla makabarta ba a karatun alqur'ani a wurin gida ya kamata ai qur'ani a karatun alqur'ani ga Allah yake mu bambanta gidajen mu da makabarta da wayannan abubuwan guda biyu salla da kuma karatun alqur'ani saboda haka wayannan wuraren guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bambanta su da wayannan abubuwan guda biyu ai salla a gida kada ai salla a makabarta ai karatun qur'ani a gida kada ai karatun qur'ani a makabarta dun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akan haka muna cikin bayani ne jiya a daidai inda manzo Allah sallallahu inda daidai inda malam yake bayani ra'ayoyin malamai dangane da wannan hadisi har muka kawo matsala da ta shiga tsakanin Muhammad bin Qudama da kuma Imam Ahmad bin Hanbal inda aka je makabarta bayan an gama binne mamaci sai ga wani ya zauna yana ta karatun Qur'ani a wurin Imam Ahmad yake ce masa ka bari wannan bid'a ne to bayan sun fito daga makabarta sai wannan Muhammad bin Qudama yake cewa amma Imam Ahmad cewa ya kai baban Abdullah me ra'ayinka me matsayinka me kake gani dangane da ainihin Mubashir bin Halabi menene matsayinka a wurin Imam Ahmad yake cewa sika ne amantacce ne sai shi Muhammad bin Qudama yake cewa Imam Ahmad yake cewa ai ya rubuto wani abu dangane da shi Mubashir din yake ba Imam Ahmad labari ke cewa Mubashir ya bashi labari shi kuma Mubashir ya samu daga Abdurrahman bin Ala bin Jalaj kuma bin Halaj cewa babansa yayi wasiya akan cewa idan aka binne shi kuma aka binne mamaci lallai tsaya ya karanta a wurin kansa farkon suratul bakara kuma a wurin da kuma karshen suratul bakara kuma yake cewa babansa ya ji hakan ne daga ainihin mai daga Ibn Umar yana wasiya akan haka to a daidai wannan gaba muka tsaya a jiya muka kwana da cewa a yau insha Allah za mu zo mu karanci martani da malam ya bayar dangane da wannan asari ne na farko shin asarin ya tabbata hakan ya faru an yi haka da Imam Ahmad Abnabi kuma shin asarin ma ya tabbata daga Ibn Umar to shine abinda malam zai tattauna da kuma kawo ensu dalilai dangane da nashi matsayin akan haka to shine malam yake cewa fal jawabu anhu min wujuh akwai huskoki daban-daban da zamu kawo ya zama martani ya zama ansa dangane da wancan asarin wanda a zahirinsa ana ganin kamar Imam Ahmad daga baya ya zo ya sallama cewa ba laifi a yi karatun alqur'ani a makabarta to shi asarin da ya nuna haka shi ne malam zai ba da ansa akan wannan asari to shi ne ke cewa akwai huskoki daban-daban da za a ba da ansa dangane da haka malam yake cewa al-awwal huska ta farko annabi thubuti hadhihi al-qissa an Ahmad Nazar cewa tabbatar wannan kissa cewa an same shi daga Imam Ahmad ma to ma'ana fihi nazar ba za a sallama ba akwai abin tunani a ciki kuma akwai muhawara a ciki cewa wannan shin abin kissar ta tabbata daga Imam Ahmad kamar yadda aka faɗa anan ya tabbata daga Imam Ahmad ne sai yake cewa akwai shakku a ciki yace li'anna shaykh al-halal hasan bin ahmad al-warraq lam ajid lahu tarjamatan fi ma indi al-ana min al-kutub ar-rijal yake cewa abin da yasa yake cewa akwai shakku a ciki shine shi wannan al-halal hasan bin ahmad al-warraq wanda ya zo da waga kissa malai ke cewa ya bincika a dukkan littattafan da ke wurin sa littattafan da suke bayani akan mazajin hadis sanad na hadis cewa wani ga matsayin sa ga tarihin sa ga matsayin da malamai suka bashi cewa amintacce ne ko ba amintacce bane to duk littattafan da yake wurin sa in ji shi malan littattafan da suke wurin sa waɗanda suke bayani akan mazajin hadisi ka san dukkan mazajin sanad na hadisi a ce an wane an wane an wane an wane kowane ɗaya daga cikin su sai an bi salsarar rayuwarsa gaba ɗaya duk sanda aka haife shi inda aka haife shi tashin sa wurin neman ilimi da dukkan wani abin da ake so akan duk malamai sun rubuta akan kowa idan ka ga wanda ba a samu nashi kissar ba nashi sai tarihin ba to yana daga cikin waɗanda ake cewa majhulin waɗanda an jahilce su ba a san ko su wane ne ba shi kuma a ilimi na hadisi idan ba a san kai ko wane ne ba to kaga hadisin ka ba za a karba ba ba za a karbi hadisin ka ba sai an san kai wane ne idan ka zo ka bayar da cewa wane ya ce kaza wane ya karbo daga kaza to kai din da ka kawo kissan ma yanzu sai an sanya ka a sikeli sai an tattauna akan ka meye matsayinka waye kai sai an tabbatar da haka sannan za a zo a tabbatar da cewa ya kamata a karbi hadisinka ko bai kamata a karba ba duk sai ai wannan to shi wannan al-Hallal Hassan bin Ahmad al-Warraq shine malam yake cewa Mala Nasiruddin Albani yake cewa lam ajid lahu tarjamatan fi ma indi la'ana min al-kutub al-rijal yace daga cikin dulli tattafan da nake da su waɗanda suke tarjamin wata malaman hadisai daban-daban wani ga matsayin sa wani ga matsayin sa wani ga matsayin sa yake cewa dulli tattafan da nake da su a wurina duk na bincika gaba daya ban ga tarjaman shi wannan ba ma'ana ban ga abinda malamai suka faɗa dangane da shi wannan Hallal bin Hassan bin Ahmad al-Warraq yace ban gani ba yace wa kazalika shaykhahu ba shi ba ma kawai hatta shaykhin sa da yake karbo hadisi a wurin sa shi ma ban samu tarjuman sa ba shine mai Ali ibn Musa al-Haddad la ma'arifu shi ma ban san shi ba bana bana da tarjuman sa ban san ko shi wane ne ba to kaga saboda wannan shi mala a wurin sa tunda bai san shi ba ba zai tabbatar da hadisin sa ba tukun sai ya samu ainihin tarjumar sa shi wane ne kuma muna magana ne akan ainihin Nasiruddin Albani a wannan lokacin a ce duk a matsayin sa a wannan lokacin duk littattafan dake wurin sa kuma ba wai littattafai ne ba dake wurin sa ba kawai ma'ana yana daukar duk library gaba daya duk littattafan da suke ciki ya bincika ya bincika bai samu tarjuman wannan mutumin ba kuma bai san cewa wane ne ma shaykhin sa ba shi Ali ibn Musa yace wa in kila fi hadha sanad idan ma aka faɗa cewa a wannan sanad din annahu kana sadukan cewa saduk ne da yake mun faɗe shi a can ainihin baya da aka zo magana akan sa aka ce ainihin saduk ne to ko da an faɗi akan haka yake cewa shi ka a wurin sa bai da wani ainihin littafi da ya hito da bayanin sa akan haka fa inna zahira anna alqa'ila abinda yake zahiri akan wanda ya faɗi wannan magana cewa wannan al-Hallal bin al-Hassan bin Ahmad al-Warraq wanda ya faɗi cewa wannan saduk ne yace huwa al-Warraq hadha shine wannan Warraq din wa kad arabta halahu kuma ka san halin sa cewa yana daga cikin majhulai waɗanda ba a san su ba waɗanda tarjuman su bai bayyana ba to tunda ko haka ne ba za a tabbatar da abin da ya faɗa ba ba za a tabbatar da ainihin cewa ya ce wani saduk ne ba ba za a tabbatar da shi ba tunda shi kanan kansa ma ba a san ko shi waye ba wannan malam yake cewa fuska ta farko kenan da zai nuna wannan asarin da aka ce imam ya faru da imamu Ahmad har daga ba imamu Ahmad yake cewa aje a ce ma wancan mai karatu ya cigaba da karatunsa to abu na farko da zai nuna maka ainihin matsalar wannan asarin shine shi wannan ainihin Hassan bin Ahmad al-Warraq majahuli ne ba a san shi ba tunda kuma majahuli ne ba a san shi ba, shi saboda haka duk abin da ya zo da shi ba za a karbe shi ba sai an tabbatar da cewa shi wane ne. Malam yake cewa asani abnabi annahu in sabata zalika anhu fa inna akhassa mimma rawahu abu dauda an, idan haka ya tabbata cewa shi wannan al-warraq ya tabbata da cewa ainihin saduk ne, ko kuma asarin da muka karanta nan jiya ya tabbata cewa eh hakan ya faru, kuma har Imam Ahmad daga baya yake cewa aje a ce ma waccan mai karatu ya ci gaba da karatun sa. To idan ma ya haka ya faru, malam sai yake cewa sai ya zamo shine akhasu mimma rawahu Abu Dauda an, sai kasance yayi ta hadisin abinda Abu Dauda ya ruwaito ne daga shi Imam Ahmad din. Don abinda Abu Dauda ya ruwaito daga shi Imam Ahmad yana nuna yaki haka, yana nuna Imam Ahmad bai yadda da haka ba, ma'ana bai yadda da cewa ana karatu a wurin kabari ba, abinda Abu Dauda ya ruwaito kenan daga Imam Ahmad. To idan ya kasance wannan an samo shi daga Imam Ahmad, sannan wancan kuma Abu Dauda ya ruwaito shi, to sai a dauke shi a wannan yayi ta hadisin abinda Abu Dauda ya ruwaito daga Imam Ahmad. Kuma malam sai yake cewa wayantaju min al-jam'i bayna ruwayataini, sai ya kasance jam'i da za a yi tsakanin ruwayoyin nan guda biyu, wannan asarin da muka karanta jiya nan da kuma abinda Abu Dauda ya ruwaito daga Imam Ahmad din, tunda kuma akwai alaman cin karo da junan su, na Abu Dauda yana nuna cewa Imam Ahmad ya ci wannan, yana daukan wannan ma abun bid'a ne karatu a wurin kabari. Shi kuma ga wannan asarin yana nuna cewa da farko Imam Ahmad ya ci ma abun bid'a ne, amma da aka bashi labarin cewa an ruwaito akwai ruwaya har ya tuke ga ainihin Ibn Umar cewa Ibn Umar yana wasiya akan haka, yana bada umarni akan haka, sai ce sai Imam Ahmad yake cewa a koma aje a ce ma wancan da yake da karatu, wanda shi Imam Ahmad ya tsaye da shi a da cewa ya je ya ci gaba da karatunsa. Kaga akwai cin karo kenan tsakanin ruwayoyin guda biyu na Abu Dauda da kuma wannan da muka karanta. To shine malam yake cewa amma wannan din ya tabbata, to sai kasance abinda za a fitar da shi, sakamakon da za a fitar a wurin hada waɗannan hadisan guda biyu, ko kuma hada waɗannan ruwayoyin guda biyu waɗanda duka ana dangana su ga Imam Ahmad, ano gare shi yake cewa anna mazhabahu, sai kasance ainihin mazhabin shi Imam Ahmad din shine karahatul qira'ati inda al-qabr, karhancin kin rashin yadda da karatu a wurin kabari, illa inda dafan, sai lokacin da za ake binnewa, ma'ana a lokacin da ake binnewa sai kasance ne ana iya karatu, amma bayan an binne da dadewa mutum ya zo a wurin makabarta sai ya zo ya kama karatun Qur'ani, ko ya sauke al-Qur'ani, ko ya karanta kul huwallahu kafa kaza, ko ya karanta wa'ansu surori a cikin Qur'ani. To mazhabin Imam Ahmad yana nuna wannan haramun ne, wannan bid'a ce akan haka. To amma in nan take ne bayan an gama binnewa, to yana ganin cewa ba laifi bane akan haka, amma da sharadin in wannan hadisi din ya tabbata cewa, ko kuma wannan asarin ya tabbata daga Ibn Hanbal, ma'ana Ahmad bin Hanbal, mun je da malam yake cewa shi yana da shakku akan tabbacin wannan asarin daga Imam Ahmad, ko kuma wannan kissa daga Imam Ahmad yana da shakka akan sa, bai tabbatar da haka ba, saboda dalilin da ya kawo shine shi Warraq, ma'ana Hassan bin Ahmad al-Warraq, da ya zo da kissan to majahuli ne, har yake cewa duk abin da yake gare shi na littattafan tarjama na ainihin mazajin hadisi duk ya bincike su gaba daya, bai ga tarjaman shi wannan Ahmad al-Warraq ba, saboda haka wani sai ya zama majahuli ne, idan kuma majahuli ne ba zai kawo wani kissa a yadda da shi ba, ba zai kawo wata ruwaya a karbe ta ba, abin da ya faɗa kenan. To amma in yanzu ya tabbata cewa eh haka ne, to shikenan sai kasance jam'in da za a yi tsakanin waɗannan ruwayoyin guda biyu da aka samu daga Imam Ahmad, wanga da muka karanta da waccan na Abu Dauda, sai kasance natijar da za a fitar da a karkashin wannan shine ana iya karatun idan aka gama binnewa nan take, amma kuma haramun ne bid'a ce a yi karatun idan an riga an binne da dadewa, abinda malam yake kokarin ishara kenan a kansa a daidai wannan lokacin. Abu na biyu kenan, malam yake cewa asali abu na uku daga cikin hussokin da malam yake kokarin kawowa wurin tabbatar maka da cewa wannan asarin bai tabbata ba yace wa anna sanad la bi hadhal asar la yasihu an ibn umar cewa wannan sanad ko kuma wannan ainihin sanad da wannan asar din bai tabbata ba ta wurin ibn umar bai tabbata ba a jingina shi a wurin ibn umar malaka to walau furida subutuhu an ahmad ko da ma an kaddara cewa eh kissa ya tabbata ya faru da imamu ahmad haka wanda shi malam yana shakku akan haka yace to kaddara ma hakan ya tabbata daga imamu ahmad cewa wannan kissa gaskiya ne ya kai har ga imamu ahmad abun ya faru akan haka yace to koda ya tabbata akan haka to wan gare sanad din da aka jawo bai inganta ba ta asarin wanda ake danganawa ga ibnu umar malam yake cewa wadhalika li anna abdurrahman ibn ala saboda abdurrahman ibn ala bin jalad al-ma'dud fil majhuli ana lissafa shi cikin ainihi mai majhuli wanda yake yana cikin asarin nan yana cikin wannan asarin da ake dangantawa ibnu umar madama kuma wannan majhuli yana cikin wannan asarin to kaga illa ne ga wannan asarin saboda haka ba za a karbi wannan asarin ba sai rauna na wannan asarin sai kasance wannan asarin bai tabbata ba bai inganta ba saboda samun majhuli da aka samu a ciki malai yace kamar yashiru bi zalika qawlu az-zahabi fi tarjamatihi min al-mizan kamar yadda hakan yake tabbata a zancen ainihin imamu az-zahabi a lokacin da yazo tarjaman shiwa shi ibnu ala bin jalad bil jalad a lokacin da ibnu imamu az-zahabi ya zo tarjimarsa a cikin littafinsa wanda ake cewa al-mizan ya tabbatar da haka cewa yana daga cikin majahuli to tunda kuma ya tabbatar da cewa yana daga cikin majahuli to ya tabbata kenan cewa duk abin da ya kawo na ruwaya duk abin da ya kawo wanda yake duk sanadin da ya hito yana ciki to wannan ruwaya ba za ta tabbata ba wannan asarin ba zai inganta cewa a danganta shi ga ibnu umar ko wani abu makamancin haka ba yake cewa maruwa annahu siwal mubashir lahaza babu wanda ma ya ruwaito wani abu daga wurin sa mana daga ainihin ibnu ala babu wanda ya ruwaito wani abu daga wurin sa sai wannan mubashir din kawai shi wannan mubashir shi kadai shi aka samu ya ruwaito wani abu daga ibnu ala mubashir bin halabi shi kadai aka samu ya ruwaito wani abu daga ibnu ala akan haka to kaga wannan ma yana daga cikin abin da suke daukar sa a matsayin illa yace wa min tariqihi rawahu ibnu asakir ta hayyan sa ne ma ibnu asakir ya ruwaito wannan ainihin hadisin juz'i al-littafin su juz'i na 13 shahi na 399 yace wannan kenan sai malam sake cewa wa amma tawfiqu ibnu hibban iyyahu amma kada kai mamaki shi ibn hibban da yazo bayani akan ibn ala sai ambace shi da suna cewa sika ne lokacin litan ibn hibban zaka samu wannan sai kawo shi ibn ala din sai ke cewa wannan ainihin me sika ne to shine malam yake cewa ya yace fa min mala yu'taddu bihi wannan abu ne wanda ba za a kawo hujja da shi ba abu ne wanda ba za a lissafa shi a matsayin hujja ba malam yake cewa me limastahara bihi min at-tasahul fi at-tawfiq saboda sanadin ne shi ibnu hibban yana daga cikin mutasahili a wurin ainihin tawfiq a wurin cewa wani sika ne yana daga cikin mutane da ake gani suna da tasahul suna da ainihin sako-sako wurin ainihin raunanawa ba sa tsaya su diddigi na mutum nan da nan sai su ce masa ainihin cewa sika ne yana ibn hibban yana daga cikin wannan saboda haka ka rudu da cewa ibn hibban ya ce masa sika saboda ga matsala na ibn hibban shi yana daga cikin mutasahili yake cewa malam yake cewa walizalika lam ya'rud alayhi hafiz bit takrir shi yasa ainihin ibn hajar al-asqalani da yazo a littafin sa at-takrib bai fito da ainihin shi ba bai fito da wannan magana ba shi na qala fil mutarajjim lokacin da yake magana akan mutane da yake tarjuma din su lokacin da yake gaya musu cewa wani maqbul ne wani maqbul ne bai kawo ainihin me shi ibn ala ba yani inda al-mutaba illa a lokacin ainihin sai in yana da ainihin mutaba ma'ana duk wani hadisin da ibnu ala yake ciki ibnu hajar bai tabbatar da cewa hadisin nan maqbul bane sai lokacin da wannan hadisin yake da ainihin mutaba yana da ainihin mutaba'atu shikenan. Wa illa idan ko hadisin sa bai da mutaba'a, ma'ana hadisin Ibn Ala idan baya da mutaba'a, to a wurin Ibn Hajar to a hadisin sa ainihin falinul hadis, malai yake cewa hadisin sa yana da rauni. Duk hadisin da Ibn Ala yake ce inda baya da mutaba'a to shikenan yana da rauni, lin ne. Malai yake cewa kama nassa alaihim fil muqaddima, kamar yadda ainihin Ibn Hajar yayi wannan bayani a cikin muqaddima din sa na ainihin littafin sa at-taqrir. Malai yake wa mimma yu'ayyidu ma dhakarna anna at-Tirmidhi yake ma at-tasahulihi bi at-tahsin, yake cewa yana daga cikin abin da zai tabbatar da haka, zai karfafa wannan magana da muke yi. Imam at-Tirmidhi tare da cewa shi ma yana daga cikin mutasahilin tare da tasahul din sa, amma duk da haka yani ya fita hasin a wurin tahsin yake cewa lamma akraja lahu hadithan akhar, babu wani hadisin da Imam at-Tirmidhi ya fito na Ibn Ala a cikin ainihin tarjuman sa da ya kawo, yake walaita lahu indahu ghayruhu, ba baya da ainihin wani hadisi banda wanga ainihin asarin da ake magana daga cikin dukkan hadisan da Ibn Ala ya zo da shi. Imam at-Tirmidhi baya da cikin kabilin tani su juz'i na biyu shahi na 120 da ainihin takwas, walaysa lahu indahu ghayru, bai da wani hadisi na shi Ibn Ala banda wanga asarin da muka magana. Yake cewa sakata alaihim wa lam yusinhu, shi ma wanga hadisin da yazo a wurin sa, kuma wannan asarin da yazo da Imam at-Tirmidhi yazo bayani akan wanga asarin da muke magana akan sa, shi ma shiru yayi bai wani magana akan cewa hadisin hasan bane. Kazan duk da tasahulin Imam at-Tirmidhi musamman hadisin da yake cewa hasan ko yace masa hasanus sahih yana da wannan tasahul, amma duk da haka shi ma da yazo bayani dangane da wanga hadisi na Ibn Ala, dangane da asari na Ibn Ala. Na farko abinda malanke in muka ishara, Imam at-Tirmidhi bai fito da wani asari na Ibn Ala ko wani hadisi na Ibn Ala banda wanga asari ba, haka wanga din ma da yazo bayani akan sa shiru yayi bai ce komai ba, hatta da tasahulin sa wurin cewa hadisi hasan ne yayi shiru ne gum yayi bai ce ainihin hadisin hasan bane. To wannan shike nuna cewa shi ma akwai matsala akan wannan. Wannan dalili na uku kenan da malam ya kawo akan cewa wannan kisa akwai ainihin shakku a cikin sa, ko kuma tabbatan wannan asarin daga Ibn Umar abu ne wanda yake ba za a sallama ba, abu ne wanda yake akwai shakku a cikin sa. Malam ya ce Arabi abnu hudu, daga cikin abubuwa da malam yake bayani akan cewa ta huskokin da zai nuna cewa akwai matsala akan wannan asari, yace annahu law sabata sanadu an Ibn Umar, yace kaddara ma abin sanad din sa ya tabbata har zuwa ga ainihin Ibn Umar, yace fa huwa mawquf, to sai dai a ce wannan asarin sai zama mawqufi, ma'ana duk da wanga ainihin abubuwan da ya faru cewa kitsan ma bata tabbata ba daga Ibn Ahmad, kaddara ta tabbata daga Ibn Ahmad, cewa bai tabbata ba asarin bai tabbata ba zuwa ga Ibn Umar, yace to tabbata kaddara ma ya cewa ya tabbata daga Ibn Umar, to dududu matsayin da za a ba asarin shine a ce masa mawqufi, abinda za a ce masa kenan fa huwa mawquf lam yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin ba marfu'i bane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda kuma mawqufi ne shikenan an san halin duk hadithin da yake mawqufi, bala hujjata fihi aslan, ba hujja bane duk hadithin da aka ce maka mawqufi ne, to ba hujja bane, ba zai zama dalili ba, ba zai zama hujja, ba zai zama abinda za a kawo hujja da shi akan ingantuwan abu, akan shar'antuwar abu, akan cewa kaza shari'a bane, duk wannan bai taso ba. Ka ga dai shi malam a ƙarshe dai duk gaba ɗaya ya nuna maka cewa wannan asarin bai tabbata ba daga Ibn Umar, in ma dududu ya tabbata a sallama saboda jayayya, to shikenan ma ƙarshen ta dududu abinda zaka bashi shine kace masa mawqufi ne, idan kuma ya kasance mawqufi ne to ba zai zama kuma hujja wurin shar'anta abu ba. Malam yake cewa irin wannan ya sha faru akan haka sai kawo cewa wa mithlu hadha al-aqd ma dhakarahu Ibn al-Qayyim aidan, yana daga cikin irin wannan asarin Ibn Qayyim shi ma ya ambato irin wanga asarin wanda idan ka dubi a littafin sa shafi na 14 yake cewa wa dhakara al-halal al-sha'bi, halal ya kawo asarin daga ainihin sha'bi, kawai yake cewa kanatil ansaru idha mata lahumul mayyit ikhtalafu fi qabrihi, yake cewa ansar mutanen Madina idan wani mamaci ya mutu daga cikin su sai su zo su taru a wurin ainihin kabarin sa yaqra'una alquran su zo suna ta ainihin karatun qur'ani a wurin ainihin kabarin sa yake fa nahnu fi shaqqi fi thubuti hadha an zalika an sha'bi malai yake cewa to akwai shakku akan cewa wanga asarin ya tabbata daga sha'bi akwai shakku akan sa bi hadha lafzi da wannan lafzin khasa ke banci yace fa qad ra'aytu suyuti malai yake cewa naga imamu suyuti ala qad awradahu ya zo da wannan ainihin asarin fi sharhi sudur alittafin sa da ake cewa sharhi sudur ya zo da shi idan ka duba sharhi na 15 zaka samu wannan alittafin shi ibn hajar ma'ana imamu suyuti bilafazin sai ya zo da shi da lafazin cewa kanatil ansaru yaqrauna indal mayyit suratul baqara ansar sukan karanta a wurin mutumin da ya mutu ko yake batun mutuwa sukan karanta masa suratul baqara ba kaga a wannan lafazin da imamu suyuti ya zo da shi ya bambanta da wancan wancan a wurin kabari wanga kuma lokacin da ya mutu ba lalle bane ya zamo bayan an kai shi wurin kabari bane a'a kafin a kai shi wurin kabari qali sai ke cewa rawahu ibn abi shayba ibn imamu suyuti ne ya kawo sai ke cewa ibn abi shayba ya ruwaito hadisi والمروذي ده امام المروذي yace auradahu yazo da shi fi babin akan ainihin littafin sa aka tashin tarjuma da yayi babin ma ya babu ma ya qulu insan fi maradil maut babi na abinda mutum zai fada a lokacin da yake rashin lafiyar sa na ainihin mutuwa idan rashin lafiya ya tsakan tsanani kenan wa ma yuqra'u indahu da abinda ake karantawa a wurin sa rashin lafiya yayi tsanani ana ma sa ran cewa yana iya rayuwarsa na iya fita anan me ya kamata shi ya fada me ya kamata a karanta a wurin kaga a lokacin da yake batun mutuwa ne ba wai a wurin kabarin sa ba abin da yake kokarin ishara akan akan sa kenan wa ma yukra'u inda da abin da yake karanta a wurin sa yake summa ra'aytuhu fil musannaf yake cewa sannan na sake ganin sa wannan ainihin waya a cikin musannaf na ibn abi shayba a jinki na hudu shahi na 74 sai yake cewa wa turjima lahu bi qawli akai tarjuman babin da cewa babu ma yuqalu indal marid idza hadara babi na abinda ake fada a wurin marar lafiya a lokacin da ya cika lokacin da ainihin ya rasu kaga lokacin da ya rasu a ina kenan a inda ya rasu kenan ba a can makabarta ba bayan an kai shi makabarta ba kaga dukkan wayannan ruwayoyin abin da suka zo kenan to shi yasa shi ma ne yake cewa wancan ruwayan wanda ainihin Ibn Qayyim ma ya zo da shi wanda yake dangala shi cewa ainihin halal ya samo shi daga ainihin sha'abi shine imamu yake cewa to akwai shakku in abin ya tabbata daga imamu sha'abi akwai shakku saboda me wannan ruwaya na nuna cewa karatun ana yin sa ne a wurin kabari suna taruwa a wurin kabari sai su yi ta karanta Qur'ani abinda ruwaya yake wannan amma duk wani ɗan ruwayoyin da malam ya kawo cewa Ibn Hajar ya fito ma'ana Imam Suyuti ya fito da shi da dai sauran waɗanda ya littafo dukkan ainihin ruwayoyin suna magana ne akan me ba a wurin kabari ake karatun ba a'a a lokacin da ya mutu ne a inda ya mutu din nan ake ainihin karatu din akan haka aka yi tarjuma cewa babu ma yuqalu inda al-marid idza hadara babu ina abinda ake fada a wurin marar lafiya a lokacin da ya cika malai yake cewa fa tabayyana anna fi sanadihi mujalidan wa huwa ibn sa'id ya kuma tabbata cewa a waccan sanadin na wanda ake dangantawa imamu sha'bi yake cewa akwai a cikin sanadin sa akwai wanda ake cewa mujalidan wa huwa ibn sa'id shine ake kira ibn sa'id wa qala al-hafiz bi takrim imam ainihin imam hajar ibn hajar askalani ya fada a cikin littafin sa at-takrim yake cewa laita bil qawi baya da karfi ma'ana me yana da ainihin illa shi ainihin mujalidan ibn sa'id ne yake cewa yana da ainihin rauni baya da karfi kwarai da gaske wa qad taghayyara fi akhir umri kuma a karshen rayuwarsa ma ya canza daga yadda aka san shi ma'ana dai yana da matsala a karshen rayuwarsa ya canza in ma da an ce sika ne to a karshen rayuwarsa an samu matsala ya canza ya samu ainihin matsala a kansa malam yake cewa fa zahara bi hadha da wannan bayanin da aka yi sai bayyana cewa annal asra laysa fi qira'ati inda qab cewa in ma asarin ya tabbata ba ana magana bane a wurin kabari ba na karatun ba wurin ainihin inda kabri ba wurin kabari bane bal inda ihtidar a inda mutun ya rasu a inda mutun ya cika nan wannan wurin ake magana saboda haka waccan asarin da ke magana akan cewa a wurin kabari to akwai shakku a cikin sa bai tabbata a wurin ainihin imamu shafi ba balake cewa thumma huwa ala zalika da'iful isnad tare da wannan kuma shi ma asalin isnadin ma da iji ne koda ma ya tabbata da cewa ainihin imamu shafi ya fito da shi to sanadin hadisin da iji ne balake cewa amma hadithu amma hadisin da yake cewa man marra bil maqabir duk wanda ya wuce a makabarta fa qara'a qul huwallahu ahad sai karanta qul huwallahu ahad 11 marra to 11 thumma wahaba ajrahu li amwat sai ce ya bayar da ladan sadakan ladan wannan karatun da yayi ga wayannan matattun sai ce wa usiya min al-ajr bi adad al-amwat cewa za a baki lada adadin wayannan matattun da suke a wannan makabartar yace wa akwai ruwaya yazo akwai hadisin da ake tallatawa akan haka sai malaka cewa fa huwa hadithun batil al-mawdu hadisi ne wanda yake batacin hadisi ne kuma mawdu'i ne rawahu abu muhammad halal wanda yake abu muhammad halal ya ruwaito shi a cikin littafin sa qira'atu ala al-qubur yazo da wannan hadisin a cikin wannan littafin da ake cewa qira'atu ala al-qubur yazo da shi akan haka shahi na 201 juz'i na 2 ودايلمي هكا امام الدايلمي يزور شي في نسخه عبد الله بن احمد نسخه انا عبد الله بن احمد بن عامر انا ابيه انا علي الريده انا ابائه بي يزور شي دغ اينين ايينسا وهي نسخه موضوعه نسخه تي ود يكي دو ابن دكي تتري ا cikin galibin su mawdu'i ne yace batilatun hadithaini wa inda suke batattu ba hadisi na an hauku ba la tanfaku an alwadi abdullah hada wanda ke baya rabuwa daga ainihin hadisi mawdu'ai na wannan abdullah ne aw wadu abihi ko kuma hadisi mawdu'ai wanda yake na ainihin mahaifinsa shi karan kansa to kaga dai dukkan dai hadisi a littafin yana tattare ne da hadisi mawdu'ai kwarai da gaske kama qala az-zahabi kama yadda imamu az-zahabi ya fada fil mizan a cikin littafin sa wanda ake cewa al-mizan wa tabahu al-hafiz bin hajar fil lisan imam hajar ibn asqalani shi ma ya fadi wannan bayani a cikin littafin sa wanda ake cewa al-lisan thumma suyut haka imam suyut ma ya fito da shi fi zail al-ahadith al-mawdu'a ya zo da wannan hadisi a littafin sa da ake cewa zail al-hadith al-mawdu'a bi ya zo da shi don ya tabbatar maka da cewa hadisin mawdu'i ne wa dhukira lahu hadha al-hadith kuma ambata masa wannan hadisi wa tabahu ibn iraq ya zo da shi fi tanzihi shari'atul marfu'a wurin littafin sa da ake cewa ainihin tanzihi shari'atul marfu'a an al-ahadith al-shani'a daga ainihin hadisi ainihin miyagun hadisi al-mawdu' aw inda suke mawdu'ai to ya zo da shi tunan littafi ne ainihin akan haka to gaskiya ku yi hakuri mu karkare wannan koda ba zai shiga cikin ainihin don da mun zo sai mu shigo sabon matsala na daban koda ba zai shiga cikin ainihin recording din ba yana yake cewa thumma dhahil as-suyuti an zalika fa awrada al-hadith sannan suyuti ya kauce ma wannan ainihin matsayin sa na da sai ya zo da wannan ainihin hadisi din a cikin sharhi sudur a cikin littafin sa da ake cewa sharhi sudur shahi na 130 bi riwayati abi muhammad samarkandi da riwaya na abi muhammad samarkandi a cikin littafin sa da ake cewa fadail qul huwallahu ahad ya zo da shi wa sakata alaihim kuma yayi shiru bai ce komai ba akan wannan ainihin hadisi na'am mala yake cewa haka ne lallai haka an same wannan bayani daga ainihin suyuti akan haka ya canza daga matsayinsa da ya tabbatar da hadisin cewa mawdu'i ne amma daga baya sai canza ainihin matsayinsa ya zo da shi a cikin littafin sa shahru sudur kuma ya nakalto shi ne daga ainihin abi muhammad samarkandi shi ma a cikin littafin sa wanda ake cewa fadailul qul huwallah sai zo da shi haka wa sakata alaihim da yazo da wannan hadisin a cikin wannan littafin nashi na sharhi sudur imamu suyuti sai shi bai ce komai ba bala yake cewa na'am qad ashara qabla zalika ila da'fihi ai kamin wannan lokacin dama yayi riga isharar cewa hadisin da'ifi ne walakin hadha la yakfi sai mala yake cewa sai masa ma da'ifi ba zai wadatar ba saboda me ya fi karhin da'ifi ya kai ga mawdu'i saboda haka a zo a ce masa da'ifi kawai bai wadatar ba lakin hadha la yakfi yace fa innal hadith saboda hadithin mawdu'i ne bi'tirafihi haka shi ma Imam Suyuti ya taba yi itirafi akan haka, ya tabbatar da haka. Wala yajzi iqtisaru ala tad'ifihi, saboda haka bai dace ba, bai wadatar ba ya takaita akan cewa kawai hadisin da'ifi ne, a bal ya fito ma yace hadisin ainihi ne, maudu'i ne, tunda a can baya ma ya riga ya faɗi haka. Kama la yajuzu sukutu anhu, kama kuma yadda yake bai kamata a ce ya zo da shi a cikin littafin sa yayi gum ba tare da ya faɗi matsayin hadisin ba. Bale yake ganin cewa an riga an gama a can a littafin shi Imam Suyuti Zail al-Ahadith al-Mawdu'a, ya zo da shi a cewa hadisin mawdu'i ne, amma daga baya da ya zo da shi a cikin sharhus sudur din sa sai bai ce komai ba, sai ya shiru, bal ma kawai abin da aka samu yanzu ya ce daga baya shine cewa da'ifi ne. To shine malam yake cewa hakan ma bai wadatar ba, tunda ya riga ya tabbata cewa hadisin da'ifi mawdu'i ne, to a takaita cewa hadisin ainihin da'ifi ne kawai bai wadatar ba. Alata da'ifi kama la yajuzu sukutu an, kama yadda ma bai kamata a ce ya zo da shi kuma ya shiru ya yi gumbe ce komai ba. Yace kama sana'a Shaykhul Isma'ili al-Ajuluni, kama yadda ainihin Shaykhul Isma'ili Ajuluni shi ma yayi irin haka a cikin littafinsa da ake cewa ainihin Kashful Hifa, sunan littafi ne da yayi haka nan Kashful Hifa, wanda yake bayyana abubuwa daban-daban a cikin juz'i na biyu shahi na 382, yace fa innahu azahu li Rafi'i, ya zo da hadisin ta hanyar ainihin Imam Rafi'i fi tarihi a tarihisa wa sakata alaihi, shi ma sai ya shiru bai ce komai ba, tare da jin ma sunan littafin kawai ya sa ya kamata a ce ya ce wani abu, don yana sunan littafi ne Kashful Khifa, bayyanar da abin da yake koyi. To kaga wannan ya kamata a ce ya faɗi matsayin hadisin, bai kamata ainihin ya yi shiru a kansa ba. Amma annahu wada kitabahu al-mansur, ta da cewa ya san ya wallafa wannan littafi ne nashi li kashfi, saboda ainihin bayani dalla dalla, amma ishtahara min al-ahadith ala alsinatin nas, ya bayyana yayi bayani dalla dalla, yayi bayanin matsayin hadisan da suka shahara a bakunan mutane, ana yawan ambato tare da mutane da yawa kila basu san ma ainihin mawdu'ai bane, yayi littafin ne saboda yayi zai bayani dalla dalla cewa wanga mawdu'i ne, wanga mawdu'i ne, wanga mawdu'i ne, sai malai yake cewa to amma abun mamaki da yazo da wagga hadisi sai ya shiru bai ce komai ba. Shine malai yake cewa bai kamata a ce hakan ya faru ba, ko babu komai, ko akan jin sunan littafin ma kawai. Thumma inna suquta ahli al-iqtisas anil hadith, sannan kuma ainihin shiru da waɗansu ainihin malaman da aka sani malamai ne na hadisi dangane da hadisin, kad yuhimu man la ilmu indahu bi, zai iya ainihin za a iya shi wanda bai da ilimi akan hadisi zai iya ɗaukan cewa annal hadisi min ma yuslahu al-iqtidad bi, cewa hadisin ya kamata a iya kafa hujja da shi, aw amal bihi fil fada'il al-a'mal, ko kuma a iya aiki da shi akan fada'il al-a'mal, saboda ya ji malam wani shahararre ne a ilimin hadisi bai ce komai ba akan wannan hadisi. To kaga shi zai dauka cewa hadisin bai da illa, don abinda aka sani ga malaman hadisi duk wani hadisin da su yadda da shi ba sukan fito su yi bayani cewa hadisin nan da'ifi ne, hadisin nan munkari ne, hadisin nan maudu'i ne. To amma sai ga wani shahararren malamin hadisi ya zo ya yi bayani akan hadisi amma bai ce komai ba, ya zo da hadisi amma kuma bai ce komai ba. To kai yake cewa malam yake cewa to kaga dukkan irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke akwai matsala a ciki, kama yaquluna, kama yadda suke fada. Malam yake wa hadha ma wa ka'ali hadha alhadith, wannan shine abin da ya faru da wannan hadisin. Wa qad ra'aytu al-ba'd al-hanafiyya, yake cewa na ga sashin daga cikin malaman hanafiyya kada hujja bi hadha alhadith, suna kawo hujja da wannan hadisin li qira'ati 'inda al-qubur, a wurin karatu a wurin ainihin ne kabari. Wa huwa shaykhu as-sahtawi, sai malam ya kawo misali kamar shaykhu as-sahtawi ya kawo shi ala akan hadisi akan ainihin littafin sa wanda ake cewa Maratil Falah, ya zo da shi akan haka shahi na 117. Wa qad azahu hadha ila Darul Qutni, kuma ya jawo hadisin ya danganta shi ga ainihin Darul Qutni. Malam yake cewa wa azunuhu wahman, amma ni abinda nake zato cewa wahami ne yayi akan haka, danganta shi da ainihin me Darul Qutni. Yake cewa fa inni la ajidu ghayrahu azahu, babu wani walimin hadisi da naga ainihin ya taba jawo shi akan haka ilaihi, ya danganta shi ga ainihin Imam Darul Qutni. Thumma innal ma'ruf, sannan kuma sanannen abu ne indal mushtaghilina bi hadzal ilm, ga wa'anda suka shagaltu ga wannan ilimi na hadisi, annal azwa ila Darul Qutni, duk lokacin da aka jawo hadisi aka danganta wa Darul Qutni aka ce an samu shi ga Imam Darul Qutni mutlakan aka yi tsalakin sa ba tare da an kaidi cewa cikin littafin sa kaza ba kawai an ce an danganta shi ga Darul Qutni ba tare da an kaidi cewa a littafin sa kaza ba to yuradu bihi kitabuhu as-sunan to duk inda kaji haka nan to ana nufin an gama ganin ne a cikin littafin Imam Darul Qutni wanda ake cewa as-sunan na aka ji ma'ana kenan duk lokacin da kaji aka ce an danganta wani magana ga Imam Darul Qutni ba tare da an ce a cikin littafin sa kaza ba aka yi shiru to abinda ainihin masana hadisi suke dauka maganin yana cikin littafin sa ne as-sunan to kaza akan wannan kaida sai malam yake cewa wa hadhal hadith wanga ko hadisin lam arahu fihi yace ni ban gane shi ba a cikin sunan na Imam Darul Qutni ban gane shi a ciki ba saboda haka akwai shakku akan haka malam yake cewa wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine ainihi ne masani akan haka kuma fitani akan haka saboda haka in ji abin da yadda aka tattauna aka kai kawo dangane da me da abin da ya shafi karatu a wurin kabari babban dai abin da ya shafi shine cewa mazhabin salaf jumhuri salaf sun tafi akan cewa hakan haramun ne hakan bid'a ne haka Imam Abu Hanifa ya tafi haka Imam Malik ya tafi akan haka saboda haka da yawa daga cikin ainihin magabata irin su Imam Ahmad kuma sun tafi ne akan cewa me wannan ainihin ne hadisin bai inganta ba ko kuma wannan haramun ne bid'a ne yi wannan aiki akan wannan Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da abin da yake gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bi ka tabbatar mana da abin da yake ƙarya ƙarya ce kuma ka ba mu ikon guje mata nan za mu dakata ayi hakuri mun dan ja lokaci saboda mu karkare wannan sharhi da kuma ta'alikin da aka yi kaga idan muka zo karatu na gaba insha Allah za mu tashi ne a matsala ta 123 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana kamar yadda na yi bayani ainihin